saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Alpha ne Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu da Alpha Radio sannan za a iya jin mu channel kisu a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna
Shirin yau da gobe yana magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma maganar kenan
Haka yake Zarau masu sauraron mu muna tafa da karin bayani
A cikin shirin namu ne yau mun samu bakuncin wani dan majalisar wakilai da kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa inda za su tattauna akan lamarin tsaron Najeriya.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Tare da fata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a Abuja karkashin jagorancin wakilan sashen Hausa Hauwa Umar da Nasir Adam Elhikaya kamar yadda na bayyana a farkon shirin yau mun samu bakuncin dan majalisar wakilai mai gari Dalla Kasimu da mai sharhi Bashir Baba
duk fadin Najeriya an kika kasafta a kalubalen tsaro da yake fuskantar kasar nan tamu an kika ce kashi 80 daga cikin 100 na matsalar tsaro a Najeriya ta fuka arewacin Najeriya ta fuka mali kuma wani abu babban abin da yake da daura kai shine duk wata babbar kujera da ta shafi harkar tsaro a Najeriya nan arewa ke kanta amma muke na a cikin wannan irin bala'i daga ba a yanka mu ba sai a sace mu an maida mu bayi a cikin kasar mu an dange ka a dauke ka a daji da kai a sa maka farashi ka san yadda kai ka biya kudin fansa ko wasu naka sai karo abinda sakkwatawa suke cewa tarbaci a zo a karbe ka wannan abu yana daban takeici kwarai da gaske kuma in na koma ma tambayar da kika yi na menene yasa haka ina ganin ba wani dalili bane illa bakin talauci da ya fuka tutu a arewacin Najeriya matasa yaro ya tashi iyayensa sun haife shi kin san kuma dama daga inda aka fara samun akasi dan arewa ne zaki gan shi yana zaune a biranen mu da kauyukan mu ma duka ba aikin fali babu na baki amma da ka gidansa mata hudu gare shi yana tara tilin ƴaƴan da baya iya ciyar da su ma ballanta na yi musu tarbiyya a gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske Allah ji dan sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu ba dan ya mutu ba ya sha yin kururuwa akan wannan malamai suka yi cha a kansa bayan shi a kashin kansa din shi ma malami ne a daya da daya cikin malaman da suke so kansa akan wannan batu da yayi babu wanda zai ce zai kada shi in gogawa za su yi batun malantar ya fito ya yi bayanan nan fiye da sau shurin masaki amma ana watsi da saboda haka a arewacin Najeriya kusan kowa kika daga nayi maganar manyan kujeri da yan arewa suke kai wanda suka shafi tsaro amma ake fama da matsalar tsaro to shi kansa talaka ma da yake kauye shi ma ya bada gudunmawa irin tasa ka zo baka da aikin fari baka da aikin baki amma ka zo ka auri mata hudu kana tara tilin yaya kuma in kin lura Hauwa nan duniya babu inda kike zuwa kiga tilin almajirai sai a arewacin Najeriya duk wannan din shine ummu na bai san ba wani abu ba in ma wani guri kika je kiga tilin almajirai bincike su sannan a hankali zaki gane cewa yan asalin arewacin Najeriya ne saboda haka matsalolin suna da yawa kuma kusan kowane dan arewa ya ba da gudunmawa irin tasa wajen tabarbarewar al'amura
to malam mai gari akwai wani dalili sabanin haka da kake ganin yake kawo ma matsalar tsaro a Najeriya musamman ma a yankin arewa
da farko dai matsalan tsaro a arewacin Najeriya zamu danganta shi da jahilci don ka duba a cikin musamman wayannan masu garkuwa da mutane zaka ga an aka kama mutum sai kaga ya ma faɗi sunan abin da ya ma bai sani ba kuma zaka karbi miliyan 10 zuwa 20 amma ka ji an bashi 5,000 ko 10,000 to kaga da yana da ilimi ya san nauyin abun da yayi ba zai in ma da zai yi don ya samu arziki to ba zai yi don ya samu 5,000 ko 10,000 ba to amma abun da yake kula mana kai ada shine a duk shugabannin tsaro kusan mutane 11 da za a kira su ne shugabannin tsaro a Najeriya guda biyu ne kawai wayanda ba dan arewa ba wato shugaban Hafsan Hafsoshi na soja da kuma na sojojin ruwa su ne kadai wayanda ba dan arewa ba kuma ni ba wannan ba shugaban kasa ya fito ba so dai ba so biyu ba yace duk abunda ake nema duk abunda wayannan sojoji da yan sanda suke bukata akan harkan tsaro da suka tambaye shi ya bayar a majalisa da muka gayyaci mai bawa shugaban kasa shawara a harkan tsaro wato NSA yace gwamnatin nan ba gwamnatin Najeriya tunda aka kafa Najeriya ba ta taba bada goyon baya ta bada kudi a harkan tsaro irin wannan gwamnati ba sannan sojoji ma ya ga kuma an kasabo su za su ce ba a ba su kayan yaki ba a ba su hakokin su to sai ka rasa ina ne matsalan take wayin yake gaya mana ba daidai ba tunda an ba ku kudin me yasa ba ku ba su ba ko akwai wani abu wanda talakawa ba su sani ba sai su fito su gaya mana ni akwai wanda suke amfana da wannan rashin zaman lafiya sai su fito su gaya mana in ba haka ba me yasa shugaban kasa zai ba ku shi mai ba shugaban kasa shawara ya tabbatar an ba ku sannan kuma su masu yaki wayanda karanan sojoji da suke kasar ce ba su kayan yaki ba kwanan nan har ma babban komanda ya fito ya ce ba a ba su kayan yaki har hukunta shi akai an rage mar mukami da kusan shekara uku to wannan abun gaskiyar magana sai shugaban kasa ya tashi in ba haka ba randa mulkin ne ya fito arewa wani dan kudu yake mulki muna da bakin magana me zamu ce to in dai namu wanda muke gadara da shi wanda kuma duk shugabannin tsaro namu ne wanda ban tsamman zamu sake samu wannan daman inda zamu samu gaba ɗaya daga soja dan sanda dan sandan ciki custom immigration NSA NIA duka ce yan arewa ne sannan a ce mun kasa zaman lafiya to wannan abun gaskiyar magana dole mu koma dubi maganan shugabannin arewa dole a zo a tashi in ba haka ba to matsalan nan za ta cinye arewa ran da aka ce babu Buhari to ina gani arewan ma kanta za mu neme ta murasa
to malam Bashir bari in dawo kanka musamman ma shugaba Buhari a alƙawuran da yayi da ya karbi mulki kusan za a ce cewa matsalar cin hanci da rashawa shine kashin bayan gwamnatin nan amma kuma matsalar tsaro ita ce take tafiya hannu da hannu da cin hanci da rashawa amma har yanzu wanda da in aka duba matsalar tsaron za a ce Boko Haram ne amma yanzu abubuwan sai kara ta'azzara suke yi ta ina aka gaza
ai dungurungun ma abin nan na gaya miki ya ci tunani gaba daya an kika taba wadanda suke jin cewa yar rajin kaunar gwamnatin Muhammadu Buhari ai za su ce da ba haka yake ba kalubalen tsaron a cewar su tafiyawa a wancan yanzu ta rugu ma'ana to amma maganar gaskiya ita ce ba ko shakka ba ma ba man da suke dinga tashi da kin san da ba masallaci ba ba makarantu ba ba asibitoci ba ba kan hanya ba duk bil adaman da ya fita daga gidansa a arewa sun Najeriya iyalansa sai sun ga dawowarsa haka ake ciki to yanzu ni a gani na ba wai wata nasara ce aka samu ba domin da ba ma ba man nan tashin ba ma ba man nan ya tsaya abun kuma sai ya baza mai komo arewa maso yammacin kasar nan dan duk da ya taru ana iya ce ya taru ne a arewa maso gabacin kasar nan amma yanzu ki duba abin da yake faruwa a arewa maso yammacin kasar nan inda a je a samu mutane a cikin gida a tozarta mutum wani a kashe shi dungurungun wani a yi magiyalinsa ko ƴaƴansa gari a gabansa yana kallo don tsabar iskanci to wannan abu yana faruwa a daidai lokacin da in ma kaurarka da Buhari ta sa kana cewa an ci nasara ta rashin tashin ba ma ba mai to yaya kake ganin abin da kuma ya baza mai komo arewa maso yammacin kasar nan in ma wacce riba da aka samu in ga ta ruguje kenan ana iya ce ba ce
kamar abin salo ya canza
ku amma ni a gani na babu wata riba da aka samu kuma shi Buhari da kansa na tabbatar yanzu sallan da yake yi yana mamakin yadda abubuwan suka tsurkurce masa haka domin kamar yadda kika ce dai daga cikin manya-manyan alƙawuran da shugaba Buhari ya wa ƴan Najeriya kenan zai sanar da tsaro ya je Chatham House a London ya yi waɗannan maganganu yana ga mu al'ummar duniya cewa idan har ya samu gwamnati to al'ummar duniya sai dai su tunanin wata kasa ba Najeriya ba amma yanzu duk idan duniya gaba daya yana Najeriya musamman al'amarin tsaro
to Mai gari
dan majalisar wakilai daga jihar Taraba ya kamata a gabatar da shi haka Kasimu kaji irin abin da Bashir Baba ya faɗa cewa tunkar ita gwamnatin shugaba Buhari ta gaza ne kai me zaka ce kan wannan
gaskiyar magana mu a arewa maso gabas a inda na fito ba za mu ce ta gaza gaba da ba gaskiya don mun ga canji to akwai lokacin da aka kai shekara biyar bayi jam'in magariba isha da asuba a Borno state ba da jihar Borno da Yobe da bangaren Adamawa in muka tashi diga nan ba ka tashi kai kai Maiduguri rana guda ba dole sai ka kwana a hanya a nan gadan numan muna kai awa shida ko bakwai a nan checkpoint na kan gada ba za mu ce Allah wadai gaba daya ba gaskiya muka yi haka wato mun yi wa Allah butunci sannan kuma shi shugaban kasa ba mu mar adalci ba amma gaskiyar magana shine waɗannan shugabannin tsaro na yanzu da lokacin da suka shigo sun shigo da hazaka sun yi kokari sun yi nasu iya rawar da za su iya takawa amma yanzu sun gaji basirar su ta kare ba su da wani sauran abin da za su iya tabukawa dan Najeriya shi yasa muke kira da a canza su a kawo wani sabon zubi su kuma su zo su irin nasu rawan mu gani
Malam Bashir kamar yadda ya faɗa kana ganin idan aka yi hakan za a iya samun mafita
za a samu mafita mana shi shugaba Buhari in an muka dubi tarihi ai ya taɓa yin mulkin soja a ƙasar nan shekarar 1984 zuwa 85 inda aka samu ƴan uwansa sojoji suka kifar da shi a dalilin cikin dalilin da suka bada har da cewa shugaba Buhari mutum ne mai gardama da shigen taurin kai baya karɓar shawara to watakila abinda muke gani yanzu yana nema ya gaskata wancan magana da waɗancan sojoji suka waɗanda
amma ba kin baba ai a lokacin ana cewa kamar shi mai gari tun dai da wannan dama mai zafin ba wai shi shugaba Buhari bane kawai shi shugaba Buhari dama can yana da zuciya irin tabbarin tsarin mulki da koda na sojan ne ma yi aiki da kansa babu tsananta ba mamaki ana tunani shi mai gari tun dai da wannan ya fi zafi fiye da shi Buhari
a wannan haka ne to ai ko ina ma shugaba Buhari aiki in ka lura ba shine yake shugabancin ba maganar gaskiya kenan shi mafi yawanci hoto ne yanzu gashi da kanka ka faɗa lokacin da yawancin mulki na soja tun da idabuwar mataimakinsa shine ya tafiyar da kasar nan shine mai zafi-zafin bayan wannan ai yayi aikin PTF ko a wannan lokacin su sa lihiyar su suka tafiyar da wannan hukuma ta PTF yanzu kuma an fito yan jarida kun faɗa cewa ba shugaba Buhari ke mulkin nan ba
idan muka faɗa
yan jaridu in kai baka faɗa ba wani ɗan jarida ya faɗa
da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda a yau muke tattaunawa akan al'amuran tsaron Najeriya yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu
yanzu kuma an fito yan jarida kun fada cewa ba shugaba Buhari ke mulkin nan ba
idan muka fada
yan jarido in kai baka fada ba wani dan jarida ya fada suna nan da ai ba kai kane ne dan jarida
masu sharhi dan jarida ba shi da ikon yanke irin wannan hukuncin ai
to za mu je amma dai da yan jarida ake amfani a yayata batutuwa sun taso saboda haka mu je ba ku ba yan jarida suka fada amma dan sun fada ta hanyar yan jarida cewa ba Buhari ne ke mulki ba mai dakin shugaba Buhari ta fito ta koka ta bara ta ce haka ne to ta fito ta bara ta ce ba mai gidanta ne ke mulki ba aka ce a fita batunta duk wanda zai fito ya fada sai a ce kariya yake yi sai muka waye gari muka ga mai bema shugaban kasa shawara akan al'amuran tsaro baba gana mungunu ya rubuta takarda ma hafsoshin soja da sai sojan da yan sanda cewa kar ya kara jin sun karbi umarni daga wani umbashi ba kaga wannan kudin ba shi ba sai ko shugaban kasa abin da ya fito ya fada kenan kaga wannan ta tabbatar da maganganun da ake cewa musamman da yake maganar tsaro ce ta kai makuwa ko ira a kasar nan wannan bayani ya fito a cikin cewa ba shugaba Buhari ne yake bema hafsoshin sojan nan umarni ba saboda haka har ko yaushe bu shugaba Buhari abu daya yake da shi Buhari babu yadda za a yi ka kayan sata ka ce waɗannan Buhari ne ya sace su amma bayan wannan ka kyale Buhari gaskiya ba magana mulki ba iya shi ba iyakar gaskiyar magana kenan
wato Bashir baba kusan zan iya cewa kai mai sharhi kan lamuran yau da kullun ne kuma ba dan siyasa ba amma shi Kasimu mai gari dan siyasa ne kuma dan jam'iyyar ADC mai mulki ban san me zai ce ba wata kila zai yana da ra'ayi kan wannan abin da ka faɗa
wato gaskiyar magana a iya sanin mu yan Najeriya sun zabi shugaban kasa Muhammadu Buhari an zo dandalin Eagle Square an rantsar da shi a matsayin shugaban kasa to in ka ga wani ya zo ya ce mana ba shine shugaban kasa ba zai ba mu wani hujja wanda zai gamsar da mu akan cewa muna da wani shugaban kasa daban wanda muka zaba don haka mu a iya sanin mu shugaban kasa na Najeriya shine Muhammadu Buhari wanda muka zaba kuma aka rantsar da shi wanda kuma muke gani duk wani takarda da zai tura na dawani a gwamnati shi yake turawa kuma da sa hannunsa ake yi don haka ni a iya sanin na shugaban kasa ɗaya muke da shi a Najeriya kuma shine jiran Muhammadu Buhari
amma da su mai gari kuna ganin tasirin shi shugaban Muhammadu Buhari yana yin abubuwa da sunin muradun dama da yasa kuka yi campaign kuka canza jam'iyyar PDP bayan ta shekara 16 tana mulki
na gaya ma yanzu yadda ka tambaya kuma na gaya ma akwai abubuwa da in muka ce ba su yi ta daidai ba ko ba a samu canji ba bomar adalci ba kuma mu akalla Allah ma mu mai butulci amma shi ma dan adam ne akwai wasu mutane da ya bawa appointment ko mukami waɗanda su ya kamata su yi dama ba wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da shugabancin da su sabai don haka mutanen da ya ba dankawa amana su suke cin amanar mu ba abinda ba amana ba arewa in ka duba harkan mulki ka dubi northwest arewa maso yamma ko ministoci da aka bayar a nan ministoci guda tara duk manyan ministoci ne amma su kuma suka mana shi ne tambaya ba abun da ba mana ba
wato gazin ba ko wani abu da na so ne tambayawa yawancin mutane suna magana salon da shugaba Buhari ne wata kila ya dauko ka san da PDP ita idan mutum ya gugur mai a jiya ko ya tsaya takara bai nasara ba ko babban dan siyasar jiya shi ake zabowa a bashi minista ko wasu manyan mukamai amma shi a nasa salon da shugaba Buhari shi yake zabo mutanensa da kansa wasu kila wasu ma ba su fiye zama a jihohin da aka dauko su din ba
ai dama abun nufi shine wanda ya wahala a saka marko shugaban kasa Muhammadu Buhari ko ya san shi da jam'iyyar CPC ko ai ta ce jam'iyyar sa to a cikin ministoci a arewa kadai ya dauki ministoci 11 waɗanda yan jam'iyyar CPC ne waɗanda muka yi tafiya da su tun farkon tafiya har zuwa yanzu don haka tunda ya ba su su haƙƙi ne kuma su suka san mutanen da ake tafiyar nan da su haƙƙi ne su minista shi yake rubuta memo na ba da appointment na chief executive shi yake bada yake list na board in me yasa ba za su yi wa mutane sauran mutane da suka yi wa tafiyar nan wahala ba
to haka in zaka zarga su ka zarge su shi yayi abin da zai iya yi ba zai iya bawa kowa ba ba kowa kuma zai iya samun zarafi ya ganshi ba kuma kai ka sani a aikin ka yanzu haka kana iya mantawa da wasu abubuwa dare a ce mutumin da yake dauke da duk kasar Najeriya a kansa don haka waɗanda muke tare da su su din su suke zalunta mutanen mu
wajen baba kaga musu da abinda Kasimu mai gari ya fada ko kana da ja ko kada ina da ja ba ko shakka shugaba Buhari shike da hurumin ya nada waɗanda zai yi aiki tare da su kuma ya nada amma kuma me yake faruwa waɗanda suke ci masa amanar bai sani bane in ka lura baya-bayan nan an fito ana zargin musamman mutanen arewa masu kiran kansu manyan arewa suna zargin minista Babaraji Tunde Fashola da cewa manya-manyan ma'aikatu da aka hada masa guda uku da farko ma'aikatar ayyuka ma'aikatar gidaje da ma'aikatar wuta wutar lantarki an ce yayi watsi da arewacin Najeriya bai sina nama arewa komai ba to shin wai waye ne ya nada Fashola din nan ka ce mun shugaba Buhari dan arewa wane ne yake da hurumin ya tsawatar ma Fashola idan ya baudi shugaba Buhari waye ma yake da hurumin ya sallame shi aiki dungurungun idan bai gamsu da abin da yake ba ko kuma ya gane ne ya nemi masa cin amana shugaba Buhari duk bai ba hafsoshin sojan nan da ake magana da yake babban kalubalen da yake fuskantar yanzu shine na tsaro tunda mun kai matsalar da a Najeriya yanzu talakan Najeriya ya daina neman Najeriya gwamnatin Najeriya ta masa hanya ya daina neman Najeriya ta bashi ruwan sha ya daina neman gwamnati ta samar ma yayansa makarantu da asibitoci duk dan Najeriya ya daina neman gwamnati ta masa wannan abin da dan Najeriya yake cewa shine gwamnati ta yiwa Allah ta yiwa annabin sa ta yi abin duk da take iyawa ta samu ta ya samu ya tsayi ta yi dan ya samu ya zauna lafiya ba tare da an kashe shi ba ba tare da an yanka shi ba ba tare da an zo an yi ma iyalin sa an toza ta shi a gaban iyalin sa ba ba tare da an sace shi an tafi daji da shi ana karbar kudin fazza ba wannan bala'i da me yake ma
asuri gari a karshe me zaka ce kan yanzu kusan abin da ya saura shine cinkarar zakan a 2023 a yadda kuke cikin nan kuna hango kuna da nasara kun cimma nasarori me za ku faɗa wa masu zabe in kuka zo sake neman takar
to akwai abubuwan faɗe da yawa kai ka sani kowa kuma ya shaida tun da aka kafa Najeriya ba a samu gwamnati da ta bada interventions da tallafa wa mutane irin wannan gwamnatin ba babu ita kuma eh ba dama cikin mutane miliyan 20 miliyan 200 ba zai yi ba kowa ba don Allah da yake da zai iya bawa kowa cikin kyallawar ido shi ma sai bawa kalida shi yasa duk Najeriya cikin mutane miliyan 200 da wani abu shugaban kasa da idan ya ga dama sai ya kowa ya zama shugaban kasa a garin su don haka sannan ai APC ba sai an fada ba kuna ganin aka ce ta inda baki ya karkata ta nan yawo ke zuba kuna ganin yadda mutane suke tururuwa daga gwamnati yan majalisu kuna ganin yadda suke tururuwa suke shigowa jami'ar APC wannan shi yake nuna ma tabbas in Allah ya da ba kawai ana jiran ranar zabe ne a ce ga wanda ya ci primacy ya zama shugaban kasa
wani da ma babban dan PDP tuna tarihi da yace PDP jirgin annabi Nuhu ne duk wanda bai shiga ba zai halaka wata kila kasin magana da kike so ka faɗa kan APC kenan
ba zan wannan irin wayannan maganganun ba amma dai ai ka gani aka ce juma'ar da za ta yi kyau tun ranar Laraba tunda ka gani gwamnoni sun fara barin jam'iyyunsu suna shigowa yan majalisa suna barin jam'iyyunsu suna shigowa to wannan yana nuna yana kara tabbatar mana da cewa jam'iyyar APC Allah ta zama
wato abin da yake damu nan ga APC ko da yake ba damu zan cewa duk wanda zai tallata ta sai ya kawo maganin shugaba Muhammadu Buhari irin manufofinsa irin muradunsa har yanzu ba a sake samun wani mataimaki ko mai zarin irin shugaba Buhari bane da za ta ce to ka ga da shugaba Buhari da irin su wani wani kullum sai ka ji sai a ce yadda aka gamsu da mulkin shugaba Buhari amma ba a kawo wani mutum na daban
kaman wanne kake nufi don shugaban kasa biyu ne
in aka zo tallata jam'iyyar APC saboda kaga ko zaben 2015 an ci zaben nan ne da karfin shugaba Buhari da yawan mutanensa a 2019 nan ma an ce saboda gamsuwa da ake da shugaba Buhari to sauran mutanen kaga kai ma kasu mu da zuka ce akwai jan aiki ba sa yin abubuwan da suka dace
to ai duk wanda yake da uba ba zai tinkawa da uban wani ba muna da shugaban kasa Muhammadu Buhari shine uban mu laifi ne don mun tinkawa da uban mu eh ai ban ga laifi ba don wani dan jam'iyyar APC ya tinkawa da Buhari mutum ne dan ne ya tinkawa da uban shi so ba wani abu magana bane
idan shugaba Buhari ya tafi to wai dai ne sabon yin shugaba Buhari dan kowa yana da ai waɗanda yake so ya bari a bayan su gaje shi a irin ayyukansa
to ai ba a sallaka kogin ba an kai ba ran da muka kai bakin kogin zamu sallaka
asu mai gani kuma mun gode kwarai mun tattauna da dan majalisar wakilai daga jihar Taraba asu mai gani sai kuma Malam Bashir Baba wanda zan ce da dan jarida ne amma yanzu mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum inda yafi karfi kenan Malam Bashir Baba mun gode kwarai
kuma na gode
awaki ma zaki gida jama'a kuma mun gode kwarai
to ni ma ina godiya kuma da fatan idan muka ƙara gayyatan ku za ku zo mu samu mu ƙara yin wata doguwar tattaunawa tare da ku
to a madadin su gaba daya na ku Nasiru Adamali kai ke cewa assalamu alaikum
Daniel Brown and David Salmon and Coach, who may have done a minister of life again.